Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 60-25 da kuma 19. A birnin Yawai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalol FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samu mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka, koda yaushe muna nan a shafukanmu na internet, wato boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare, barkanku da daren yau Litinin 6 ga watan Janairun 2020, da fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Aisha Tusule. Muke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya, 'yan fashin teku sun kashe wasu sojoji tare da yin awon gaba da wani jirgin ruwa. Za a kuma ji cewa masana na ci gaba da yin sharhi akan matakin da Amurka ta ɗauka na kai hari da ya yi sanadin mutuwar wani babban janar ɗin sojan Iran.
Wancan abin da Clinton ya yi don ya ɗauki hankali shi ne ke da tushen wannan abubuwan da suke gani. Wannan shi ne abin to, amma abu ne mai haɗin mata san ya ta iya fara shi kamar wata, abu kuma ya zo ya zama babba.
To, yau kan wannan batu na tankiyar Amurka da Iran za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan abin da ke mafita. Lambar da za ku kira ita ce 2022052655. Kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko, wato plus, sai a jero lambar. Sannan muna tafa da labaran wasanni, amma fa duk sai mun gama shan labaran duniya.
Assalamu alaikum, barkanku da dare ga labaran. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi tsokaci kan yadda ake samun ƙarin ta'ada jijiyar wuya a duk faɗin duniya, inda ya yi gargaɗin irin mummunar sakamakon da ke biyo bayan yaƙe-yaƙe. Guterres ya fara tsokaci ne da gargaɗi cewa zaman ɗarɗaɗɗin da ake samu a sassan duniya ya kai shallin da ba a taɓa gani ba cikin wannan ƙarnin, kuma lamarin na ta ƙara ta'azzara. Ko da yake bai yi magana kai tsaye kan batun tada jijiyar wuya da aka samu tsakanin hukumomin Washington da na Tehran ba, amma Sakatare Guterres ya nuna alamun cewa batun na damunsa. A cewarsa, ina bin diddigin yadda ake tada jijiyar wuya, ina kuma ci gaba da tuntuɓar shugabannin ƙasashen duniya. Ni saƙona shi ne a daina rurrutar wutar rikici. Sakataren na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kuma yi nuni da cewa zama a teburin tattaunawa shi ne mafita ga duk wani abu da ke faruwa. To, a halin da ake ciki kuma, ƙungiyar ƙasashe uku da ake kira E3 da suka haɗa da Faransa, Burtaniya da kuma Jamus sun yi kira ga Iran da ta mutunta yarjejeniyar nukiliya ta shekara 2015 da aka kulla tare da wasu manyan ƙasashen duniya kana ta kaucewa ta da hankali biyo bayan kashe babban janar ɗin Iran da dakarun Amurka suka yi. A cikin wata sanarwa ta haɗin gwiwa da aka fitar a yau Litinin, ƙasashen ƙungiyar tarayyar Turai uku da suka rattaba hannu kan yarjejeniyar nukiliya sun jaddada muhimmancin kwantar da hankali a Iraki da Iran kana sun yi kira da su haɗa ƙarfi da ƙarfe don yaƙi da ƙungiyar IS. Cikin sanarwar, ƙungiyar ta E3 ta kuma ce, muna sake jaddada aniyarmu ta ci gaba da yaƙar ƙungiyar IS, wanda shi ne babban abin da muka sa a gaba. Yana da muhimmanci mu ci gaba da haɗin kanmu a wannan yankin. Muna kira ga hukumomin Iraq da su ci gaba da ba mu dukkan goyon baya domin haɗin kan. 'Yan majalisar dokokin Amurka sun komo bakin aiki a Washington bayan da suka shafe hutun ƙarshen shekara ba tare da sani ko yanke lokaci ko yadda majalisar dattawa za ta saurari batun tsige shugaban Amurka Donald Trump ba, kamar yadda wakilan suka amince a watan da ya gabata. Manyan 'yan majalisun sun sami tsaiko game da batun tsige shugaba Trump, ganin yadda al'amura suka da ɗarin caɓewa yayin da majalisun suka shiga muhawara akan umarni da shugaba Trump ɗin ya bayar na akai hari kan filin jirgin saman da ya yi sanadiyar kashe wani jigo a Iran, wato General Qasem Soleimani, a makon da ya gabata a wajen birnin Baghdad. Shugaban majalisar wakilan Nancy Pelosi, kuma jagoran majalisar da ke da rinjayen 'yan Democrat, ta ki amincewa ta aika matakan tsigewar har sai ta samu tabbacin cewa majalisar dattawan za ta yi adalci kan tsige shugaba Trump. Wasu ma'aikatan ma'aikatar tsaron Amurka uku ne suka mutu yayin da kungiyar ta'adda Al-Shabab suka kai hari a wani sansanin soji da jami'an yaki da ta'addanci na Amurka suke amfani da shi a Kenya ranar Lahadi da yamma. A cewar sojojin, harin na filin tashin jirage da ke Monday Bay ya kuma lalata jiragen saman Amurka da dama da kuma motoci a filin kafin a dakile shi. Wannan hari da kungiyar ta Al-Shabab mai alaka da kungiyar Al-Qaeda ta kai shine hari na farko da aka taba kaiwa akan dakarun Amurka a gabashin Afrika.
Between 4 and 5 there was that attack at that military base, that airstrip. Officers engaged the intruders.
Daya daga cikin dakarun Kenya mai suna Irogu Macharia kenan yake cewa a tsakanin karfe 4 da 5 aka kai harin kan sansanin soji. An yi artabu tsakanin sojojin mu da maharan har zuwa karfe 6, amma yanzu al'amura sun lafa. Mai magana da yawun rundunar sojin Kenya ya faɗa cewa a cikin wata sanarwa cewa an kashe maharan guda 5. Tuni dai kungiyar ta ta'addanci ta Al-Shabab da ke Somalia ta ɗauki alhakin kai wannan hari.
A gaida Aisha Tusula da ta fassara ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. To a Najeriya, 'yan fashin kan teku sun tsananta kai hare-hare a gabar ruwan yankin Niger Delta da suka afkawa wani jirgin ruwa mai lamba MV Ambika mallakar kasar Rasha. 'Yan bindigar dai sun hallaka wasu sojojin ruwa tare da yin awon gaba da jirgin ruwan, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Lamida Abubakar ya aiko mana daga Port Harcourt.
'Yan fashin kan teku sun tsananta kai hare-hare inda a baya-bayan nan suka farma wani jirgin ruwa mai lamba MV Ambika mallakar kasar Rasha bayan an yi musayar wuta. 'Yan bindigan sun harbe jami'an tsaron sojan ruwa da ke aikin tsaro a sassan ruwayen Najeriya. Daga bisani suka yi awon gaba da jirgin da kuma ma'aikatan jirgin da suka hada da 'yan kasar Rasha da kuma wani dan kasar India. Wannan lamarin dai ya sake haifar da sabuwar barazana da kuma tashin hankali dangane da halayyar 'yan fashin kan teku da aka dade ana maganar cewa sun yawaita a gabar ruwan Najeriya. Kan haka ne ma na ji ta bakin mai magana da yawun jami'an tsaron sojan ruwa ta Najeriya,
Suleiman Dahun,
inda ya ce kawo yanzu ba su kai ga tattara bayanai ba. Ga ma abin da yake cewa kawo yanzu dai masu ruwa da tsaki kan harkokin hada-hadar kan ruwa da ake kira maritime na ci gaba da bayyana damuwarsu dangane da fitowar barayin kan teku da suka yi na kai farmaki a jiragen ruwa musamman na ƙasa da ƙasa da suka kawo a ruwayen Najeriya da ke makwabtaka da zirin Gini wanda ya hada kogin Atlantika. Kawo yanzu dai masu sharfi akan al'amuran tsaro tuni suka fara tsokaci dangane da wannan sabuwar dambarwa. Ahmad Baba Tijani gamawa mai ritaya wani jami'in tsaro ne da ya karkare aikinsa a yankin Niger Delta.
Abin da ke faruwa shine dole ne da karunmu na ruwa da kuma mutanen da ake samun sirrai na bayanai da ba a sai akan a sake salo a fito da wasu hanyoyi. In ka duba waɗannan mutane kullun hanyoyi da sai waɗannan abubuwa, saboda haka dole ne yanzu gwamnatocinmu su tashi su tsaya su jajirce a fito da wasu dabarau da sauransu yadda za a samu nasara a dakile wannan mummunan hare-hare da ake kawa a cikin ruwaye da gabanan tekunanmu na Najeriya.
Kamar yanzu ita Najeriya bayanai sun nuna cewa ana yawan samun yan fashin teku, kamar bayanai ba sa saurin fitowa ga hukumomi idan aka ce irin hakan ta faru. Na kuke ganin wannan matsalar take?
Eh, to wannan matsala takan faru a wuri daya biyu. Takan faru da fashin su kansu ta fannin mu, dole ne su zamanto suna samun bayanai da ba a sai da sauransu. Sannan kuma su mutanen da suke aiki da su na sauran kasashen duniya, dole ne a samu fahimta a tsakani domin a samu bayanai wayanda kafin waɗannan abubuwa su faru an yi kokari an dakile su. Saboda haka waɗannan abubuwa dole ne a tashi a tsaya a jajirce, a haɗa kai, a tafi tare, a tsira tare.
Batun yanzu bane dai cibiyar kula da tsaro ta jiragen ruwa da ke hada-hada musamman na ƙasa da ƙasa, inda alƙaluma suka nuna cewar Najeriya ce kan gaba wajen fashin kan teku. Lamido Abubakar, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
A gaida Lamido Abubakar da wannan rahoton. Yayin da Amurka da Iran suke ci gaba da musayar kalamai zafafa da suke yi wa juna barazanar kai hari, biyo bayan kashe wani babban kwamandan dakarun juyin jihali na Iran da Amurka ta yi a wani hari. A cikin hirarsu da abokin aiki na Ibrahim Ka'almasi Garba, Farfesa Usman Bugaji ya ce idan Amurka na ganin Iran ta mata wata barazana ko takala, to ya kamata ta bi ka'ida ta wajen kai ƙara Majalisar Ɗinkin Duniya a maimakon ɗaukar doka a hannu da kuma yin gaban kanta.
Amma kamar da nake in koma ai shi Trump a dukkan alamu wancan abin da Clinton ya yi don ya ɗauki hankalin shi ne ke da tushen wannan abubuwan da kake gani. Wannan shi ne abin, to amma abu ne mai haɗin mata san za ka iya fara shi kamar wasa, abu kuma ya zo ya zama babba.
Profesa, kana ganin wani mataki ya kamata so a ce Amurka ta ɗauka a maimakon kai wannan harin, ko da Iran na mata barazana kamar yadda ta ce ta kai hari a Kirkuk?
Idan da Amurka ita ba ta tsayawa ta bi ka'ida, idan kowace ƙasa a duniya ta samu irin wannan, an sai ta koma majalisar ɗinkin duniya da kwai majalisa a wanda ake cewa Security Council. A nan ne ya kamata kai kukanta ta ce da Iran tana da shaidar Iran ta mata kaza ta mata kaza, sai a taho da Iran a gurfanar da ita. Iran ne ya sa kike kaza ne, a'a ban yi ba, a'a na yi, a'a an gane ta yi. To lallai ki gani, lallai ki daina. In ba haka ba, to za a haɗu a matsayin Majalisar Ɗinkin Duniya a hana ki kaza, a hana ki kaza, a hana ki kaza. To da Amerika za ta yi haka, to da ta nuna tana biyayya da dokoki na Majalisar Ɗinkin Duniya, to a hakan sai ka ga an fi samun sauƙin walwala matsalolin. Amma ta yi gaba daɗi ta ɗauki a makamai da mutane ta ce za ta yi ta yaƙi, kar ta manta China fa tana da irin wannan mutanen. Kuma alaƙar China da Iran ta fi ƙarfin alaƙar China da Amerika. Ka tuna Rasha ita ma tana nan. Kuma Rashan nan ita ce ba Turai kusan rabin ko fiye da rabin gas inda suke buƙata. Sai haka ba za su, ko ba ka san Rasha, ba za su yi rigima da Rasha ba. Domin in Rasha ta yanke gas inda take aika take sayarwa Turai, Amerika ba ta da hanyar da za ta ba su wannan
gas. Farfesa Usman Bugaji kenan a hirarsu da Ibrahim Ka'almasi Garba. To kamar yadda aka ji, yau za a kira wayarmu ne a bayyana ra'ayi kan wannan ƙazamar rigima tsakanin Amurka da Iran da kuma mafita. Kafin buɗe layukanmu mu shakata da wannan waƙar.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To mun sami kira daga jihar Nasarawa, wake kan layi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam, da wa muke magana?
Kana magana da babawo mai awogore na gidan gida ta Faro local government na Tarawa State.
To babawo, muna jin ka.
Wato kamar yadda na ji bayani na ku, na dan fahimce wani bayani daga ciki, a gaskiya fi sabirin lahi shi dai zalunci dai baya tabbata, amma yana da kyau ita Iran ta duba yan kasar nata, ko da ita Amurka ta bude baki cewa za ta kai mata hari-hari da yawa haka. To yana da kyau a ce Iran ta ɗauki matakin kaiwa kotun duk duniya gaba ɗaya. Saboda me? Saboda kasashe sun riga sun sa mata ido. Haka yanzu in suka ce za su mai da martani, to kaga sai su duba baya su gani.
To mun gode babawa daga jihar Nasarawa. Yanzu mun sami kira daga Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya. Wa muke da shi a kan layi?
Na'am, kuna tare da Suleiman Said Danbata, mazaunin Kubuwa daga nan Abuja.
To Suleiman Danbata, menene ra'ayinka?
To wannan ra'ayi gaskiya sai dai mu tashi da addu'a Ubangiji Allah Ta'ala yayyafa wannan abu ruwan sanyi.
To amin.
Allah ya sa ku tashi lafiya.
To amin.
Masha Allah.
To mun gode Suleiman Danbata daga Abuja. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Kogi. Wa muke da shi daga jihar Kogi?
Kuna magana da Jiniya Lelo daga Ajakuta, jihar Kogi.
To muna jin ka, menene ra'ayinka Jiniya?
Ra'ayina, ina maku fatan alheri, Ubangiji Allah saka maku da alheri.
To amin.
Da sabon shekarar nan Allah ba mu albarkacin shi.
To amin.
Allah sanya da alheri. Assalamu alaikum.
To mun gode. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kada ku manta, za ku iya kiran mu a lambar mu 202-205-2655. Kada a manta, sai an saka alama ƙari kafin a kirawo. To mun sami kira daga jihar Plateau. Wa muke da shi? Hello. To ga wani kira ya shigo daga jihar Nasarawa. Wa muke da shi a jihar Nasarawa?
To assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Garba Salim, likita radio na garin Agwabun Doman, jihar Nasarawa.
To Garba Salim, menene ra'ayinka? Menene ra'ayinka?
To a gaskiya mu mafi yawancin al'ummar jihar Nasarawa, a yadda muka dubi wannan yanayi, yadda America ta kai hari, kuma ita Iran take kokarin kai ramawa. To gaskiya wannan mataki ne wanda da a ce Majalisar Ɗinkin Duniya tana aiki ne, tana yin hukunci na gaskiya. To da sai Iran ta kai karan wannan maganan domin duniya ta dubi wannan yanayin. Saboda wannan abun zai, idan an bari, zai shafi duniya ne baki ɗaya. Da fatan ita Iran za ta ɗauki abun a cikin diflomasiya. Ita kuma America, don Allah, ita ma ta saukar da ainihin wannan kudiri nata na kaiwa Iran hari. Wannan sasantawa za a yi a duniya baki ɗaya. Da fatan Allah ya kawo mana sauki a wannan al'amari da ke faruwa a yanzu. Nawa gudunmuwan kenan.
To mun gode Garba Sale, likitan radio daga jihar Nasarawa. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Kaduna. Wa muke da shi a Kaduna?
To sunana Murtala, ina kiran ku daga garin Rigasa a Kaduna, tarayyar Najeriya.
To Murtala, menene ra'ayinka?
To ra'ayina shi ne cewa abubuwan dai babu daɗi, amma kuma kamar yadda muke ta nazari da fashin baki, kaga abin da nake so su irai na su fahimta, lalle ba daɗi shi. Kuma tun da 'yan majalisun nan, kaga na farko sun tsige shi, ma kila suna ganin shi a gonsu su bai da dokan yaka, ko ba su gaba bane, su a gonsu su sun tsige shi, kaga abu ne gaban kanta. Kuma wannan muka lura, wannan rikici fa ba mutane suna ga kamar da Iran ne, da Rasha ne fa, da China su ne za a yi rikicin da su. A addu'ar da nake aika irin tai hakuri yanzu ita ne za a ba hakuri kasame da martane da martane abu zai rikice jama'a da rasar tsinkin duniya ita ne za ta taimaki duniya za a zauna lafiya ita ce da zabin nan ko muna roƙon za ta ji zabin nan ta hakuri ta kai mu gaba a ji a hankali a duba a ba ta hakkin ta shawaran da nake ba ta kenan ta fatan za ta yi lafiya.
To mun gode Murtala Rigasa daga jihar Kaduna. Har yanzu dai muna jihar Kaduna, wa muke da shi akan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum salamu, da wa muke magana?
Malam Baballe, sunana Alhaji Musa Garo, mai radio da recorder kasuwar kawo Kadunan Najeriya.
To Alhaji Musa Garo, menene ra'ayinka?
To alhamdulillah, gaskiya wannan son zuciya ne kawai na shugabanni. Kuma idan muka dauka kaga wannan abu fa ne ba yake zama wani bala'i a duniya ma baki daya, saboda yanzu kaga mu a nan Najeriya yanzu ko jiya na ga an aje tankokin yaki a nan jihar Kaduna a wasu ran abawa na cikin gari saboda tunanin cewa akwai wanda za su tunanin fitowa zanga-zanga saboda wannan al'amari. To kaga yanzu idan wannan abun ya riga ya zama wani abu, to kaga akwai matsala. Gaskiya ni abin da nake gani shugaban kasar Amurka Donald Trump gaskiya ya kuskure wajen kashe wannan dan kullun balan, dan ya kamata a ce duk abubuwan da za a dai a shi abin da ya kamata, amma wannan fadan Allah zai kiyaye mu. Amma gaskiya so ke zama wani fada na duniya, zama duniya ce za ta tashi hankalin duniya saboda wannan al'amari. Allah kiyaye mu, Allah iya mar da iya wasa na ra'ayi kenan. Alhaji Musa Garo a tashi lafiya Baballe, muna godiya da wannan dama da ake.
To mun gode Alhaji Musa Garo daga jihar Kaduna. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Oyo, wa muke da shi a jihar Oyo?
Magaji dan malam gada wanda.
To magaji dan malam, menene ra'ayinka?
Gaskiya ra'ayina Ubangiji Allah shi muna sauki, wannan abu yana da tayar da hankali saboda rigima irin kafashen namu ya bai da kyau. Ubangiji Allah shi muna sauki al'amura, hankalinmu wallahi ya tashi kwarai. Allah Ubangiji ya tsare.
To ina mafita, me kake gani mafita? To mun rasa layin magaji dan malam, amma yanzu mun sami kira daga jihar Kaduna, wa muke da shi a jihar Kaduna?
Kuna magana da Usman Tamimu ne, mai radio da TV Bubando Rosaria, jihar Kaduna, tarayyar Najeriya.
To Usman Tamimu, menene ra'ayinka?
To ra'ayina dai a nan, an ce wanda biye ne na zaman lafiya shi ya so, wanda kuma biye ta da fitina Allah ma ya tsine masa. To amma wannan abin da wannan tali ce yake, ni a nawo harsashe ne, ina ganin kaban wutan da ta toshe ne shi ne ke so kau da hankalin duniya, domin ka ga da fiye shi, domin ya ce shi ya sa hannu aka kashe wannan taliki. Ka ga wata kakala ne, ana zaune lafiya an ɗan samu dama ya lafiyan jiwon, an samu an ɗan zauna lafiya duniya an ɗan samu sa'ida. To kuma yana fitar da wannan kamure, amma ni a ra'ayina kada irin su mai da saurin mutane su ɗan zauna su ji abin da kuma duniya za su ambata a kai.
To mun gode Usman Tanima daga jihar Kaduna. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Sokoto, ba muke da shi a jihar Sokoto?
Kana magana da Ahmed Muhammad.
To Ahmed Muhammad, menene ra'ayinka?
To ni ra'ayina irin ke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gaskiya wannan abin addu'a mu musulman duniya gaba ɗaya kamata mu ci gaba da addu'a, saboda wannan matsala da gani shi Bush abin din.
To muna godiya Ahmad Muhammad, wannan shine muka kawo karshen kiran namu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu sai a kira mu a bayyana ra'ayi. Mun gode. To yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Ƙungiyar ƙwallon ƙafar Enyimba ta Najeriya ta raba gari da kotun ta Usman Abdalla a cikin wata sanarwa da ta fitar a yau Litinin. Ƙungiyar ta ce kurar za ta fara aiki ne nan take, yayin da kuma ta bayyana Fatai Oshuwa zama wanda zai shugabance ta na riƙon ƙwarya. Kurar ta Abdalla ta zo ne bayan da ƙungiyar mai riƙe da kofin gasar Premier ta Najeriya ta sha kashi a hannun Plateau United da ci 4 da nema a ranar Lahadin da ta gabata. Yanzu haka kungiyar ta Enyimba tana matsayin ta 13 ne a teburin gasar ta Premier, inda ta yi nasara sau 4 kacal daga cikin wasanni 10 na gasar ta bana. Tsohon mai horar da yan wasan kungiyar Super Eagles ta Najeriya Samson Siyasiya ya bude wani asusun neman tallafi domin ya sami kudaden da zai daukaka karar hukuncin da aka yanke masa na dakatar da shi daga lamuran kwallon kafa iya tsawon rayuwarsa. hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA ita ce ta yanke masa wannan hukuncin na dakatar da shi daga dukkan harkokin kwallon kafa ya tsawon rayuwarsa tare kuma da dora masa biyan tara dala Amurka 50,000 bayan da ta same shi da laifin cin hanci da rashawa. Siyasiya ya yi yunkurin daukaka karar hukuncin a gaban kotun musamman ta wasanni to amma ya kasa hada adadin kudaden da ake bukata na dala Amurka 250,000 na daukaka karar. Haka kuma an ruwaito tsohon kocin mai shekaru 52 yana roƙon gwamnatin tarayyar Najeriya da ma wasu masu hannu da shuni da su agaza masa. A gobe Talata ne za a bayyana gwarzon ɗan ƙwallon Afirka na shekara na hukumar ƙwallon ƙafa ta Afirka wato CAF tare kuma da sauran waɗanda suka yi fice a fagen ta maula a nahiyar ta Afirka shekara ta 2019 da ta shige. Zaratan ƴan wasa uku ne ke takarar gwarzon shekara na nahiyar Afirka na bana bangaren maza da suka hada da dan wasan Algeria da Manchester City Riyad Mahrez da Mohamed Salah na kasar Masar da Liverpool da kuma dan wasan Senegal da Liverpool Sadio Mane. Mane da Salah sun taimakawa Liverpool ta lashe kofin zakarun Turai yayin da shi kuma Salah yake takarar lashe lambar karo na uku a jere. Mahrez kuma ya jagoranci kasar Algeria ta lashe kofin nahiyar Afirka da aka buga a kasar Masar inda shi ma Mane a wannan wurin ya taimakawa Senegal ta kai wasan karshe a gasar ta shekara ta 2019. A bangaren mata kuma Ajaran Chot ta kasar Kamaru da kungiyar Valeranga da Asisat Oshola ta Nigeria da Barcelona da kuma yar kasar Afirka ta Kudu mai takale da a Beijing Phoenix Tembi Gatlana su ne ke takarar gwarzon shekara. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC.
Madalla a gaida Murtala Faruk Sanyin na da labaran wasanni a takaice. Yanzu kuma ga Aisha ta dawo da labarai amma wannan karan a takaice.
Sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi tsokaci kan yadda ake samun karin ta da jijiyar wuya a duk fadin duniya inda ya gargadi irin mummunan sakamako da ke biyo bayan yaƙe-yaƙe. Guterres ya fara tsokaci ne da gargadi cewa zaman ɗarɗar da ake samu a sassan duniya ya kai shallin da ba a taɓa gani ba cikin wannan ƙarni kuma lamarin na ta ta'azzara. To a halin da ake ciki kuma kungiyar kasashe uku da ake kira E3 da suka hada da Faransa, Burtaniya da kuma Jamus sun yi kira ga Iran da ta mutunta yarjejeniyar nuclear ta shekara 2015 da aka kulla tare da wasu manyan kasashen duniya kana ta kaucewa ta da hankali biyo bayan kashe babban janar din Iran da dakarun Amurka suka yi a cikin wata sanarwa ta hadin gwiwa da aka fitar a yau Litinin. Kasashen kungiyar tarayyar Turai uku da suka rattaba hannu akan yarjejeniyar nuclear sun jaddada muhimmancin a kwantar da hankali a Iraki da Iran kana sun yi kira da su hada karfi da karfe don yakin kungiyar IS. Yan majalisar dokokin Amurka sun komo bakin aiki a Washington bayan da suka shafe hutun karshen shekara ba tare da sani ko yanke lokaci ko yadda majalisar dattawa za ta saurari batun tsige shugaban Amurka Donald Trump ba.
To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Kada ku manta a duk lokacin da kuke so za ku iya sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da bidiyo a shafinmu na internet wato voahausa.com. Yanzu a madadin Aisha Tisila da ta taya ni gabatarwa na Julie Lazarus Gresham da ta hada mana shirin baki ɗayansa sai kuma injiniyanmu Malam Baltic Zanga-Zanga. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.